This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan Washington DC muke sake farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau 9 ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace Litinin, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni, amma kafin nan za ku ji hira da wakili Haruna Mamman Bakoye da tsohon shugaban ƙasar Niger SDS Rahama Mamman, bayan da jami'an tsaro suka hana su gudanar da taron Kongire a Zanjar ranar Asabar da ta gabata, sai kuma rantsar da sabon shugaban hukumar zaɓe a Najeriya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu sun gana yau Litinin a birnin Washington a kokarin su na neman mafita game da abinda shugaban Amurka ya kira sukurkucewar harkokin tsaro a Gabas ta Tsakiya. Dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta yi ta tsami, kuma wannan ganawar ita ce ta farko cikin sama da shekara guda. Tattaunawar da aka yi a fadar White House ta zo ne bayan adawar da Netanyahu ya nuna kan yarjejeniyar nukiliyar Iran, wacce Amurka da sauran manyan ƙasashen duniya biyar suka taimaka aka cimma. To amma Obama ya bayyana hakan da wani ɗan ƙanƙanin bambancin ra'ayi. Shugabannin biyu sun yi ta matuƙar jaddada daɗaɗɗiyar dangantakar ƙasashen nasu ta soji da tsaro, ta yadda Obama ya bayyana tsaron Isra'ila da abin da ya kira ɗaya daga cikin manyan manufofin harkokin wajena. Sa'o'i kafin ya bar Isra'ila, Netanyahu ya ce tattaunawar za ta fi raja'a kan inganta tsaron Isra'ila. Ya ce tsaron Isra'ila abu ne da Amurka ke himmatuwa a kai a kulle yomin, da zimmar ganin fifikon Isra'ila ya ɗore yayin da al'umra ke ta sauyawa a Gabas ta Tsakiya. A yanzu Isra'ila kan samu tallafin soji na dala biliyan 3 kowace shekara, kuma jami'ai na cewa Netanyahu na neman a ƙara zuwa biliyan 4 zuwa 5 kowace shekara. Wa'adin alƙawarin yanzu zai ƙare ne a shekara ta 2017.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda ya naɗa shi ne Mustapha Magu, wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda a matsayin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na wucin gadi. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Mr. Magu dai, wanda mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne, zai karɓa nan take daga mai ci a yanzu ko mai barin gado, za a ce wato Mr. Ibrahim Lamurde, wanda aka ce zai tafi hutun aji aiki nan take, wato zai hutun nasa zai fara aiki ne daga watan Februari na shekara mai zuwa, amma an ba da umarnin ya fara hutun nan take. Ba a dai bayar da bayanin ko an cire shi daga aikin da yake na ɗan sandan Najeriya ba, ko kuma zai ci gaba da aikinsa idan ya gama wannan hutun na aji aikin. Alhaji Lamurde dai yana ci gaba da fuskantar babban ƙalubale a wannan shekarar dangane da zargin da ake masa na cin hanci da karɓar rashawa, da yin almubazzaranci ko karkata akalla waɗansu kuɗaɗe da aka ce sun kai naira tiriliyan 1, kuɗaɗen da ake karɓowa gurin waɗanda aka yi wa zarge-zarge ko shari'a, maimakon a sa su aljihun gwamnati, amma gwamnatin ko majalisar ta fara bincike cewar ba a yi hakan ba. A yau ɗin ma ana sa ran cewa an aika ma Mr. Lamurde wasiƙa ta gayyata majalisar ƙasa domin ya amsa tambayoyi dangane da waɗannan kuɗaɗen da ake bincike a kansu.
Rahoton Umar Faruk Musa kan cire tsohon shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta Najeriya Ibrahim Lamurde. To kuna fushin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. wani ɗan sandan Jordan ya bindige wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Afirka ta Kudu da wani ɗan ƙasar ta Jordan har lahira a wani wurin koyar da aikin ‘yan sanda wanda ke bayan garin Amman babban birnin ƙasar kafin jami’an tsaron ƙasar su harbe shi har lahira shi ma. Jami’an Jordan da Amurka sun ce ɗan sandan ya kuma raunata wasu mutane shida ciki har da Amurkawa da ‘yan Jordan ɗin. Gwamnatin Amurka kan yi amfani da cibiyar koyar da ‘yan sandan ta ƙasa da ƙasa da ke muwarƙar mai tazarar kilomita 30 daga birnin na Oman, tare da haɗin gwiwar Jordan don koyar da dubban ƙananan ‘yan sandan gabas ta tsakiya tun bayan da aka buɗe cibiyar a shekara ta 2003. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar cewa Amurka wanda aka kashe na cikin tawagar ma'aikatar harkokin waje ta koyar da 'yan sanda. Wani mai magana da mato gwamnatin Jordan ya ce ana shirin gudanar da bincike don sanin musabbabin wannan danyen aikin. Kafafen yaɗa labaran ƙasar da na ƙasashen waje sun bayyana maharin da kyaftin ɗin 'yan sanda mai suna Anwar Abu Zai ɗan shekaru 28 da haihuwa.
Jami'ar fitacciyar jagoriyar adawar nan ta Niamey, Aung San Suu Kyi, ta ci rukunin farko na kujeru a zaben majalisar dokokin da aka gudanar jiya Lahadi, wanda ake ganin jam'iyyar za ta yi matuƙar nasara. Jami'an zaɓe sun bayyana yau Litinin cewa jam'iyyar National League for Democracy ta ci kuri'u 12 na majalisar wakilai a birnin Yangon. Daga bisani, jam'iyyar ta NLD ta yi ikirarin cin kujeru 44 daga cikin kujeru 45 na majalisar wakilan Yangon, ko da yake jami'an zaɓe ba su tabbatar da haka nan da nan ba.
Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da fille kawunan wasu farar hula da ƙungiyar ISIS ta yi a kudancin ƙasar, inda nan ne ma kwanan nan aka yi ta fafatawa tsakanin ɓangarorin ƙungiyar Taliban. 'Yan sandan lardin Zubar sun ba da rahoton jiya Lahadi cewa mayakan ISIS sun yi kisan rashin imani ma mutane 7 ciki har da mata 3 a gundumar Kerr in Afghan. Shugaba Ghani ya faɗi a wani jawabi a yau Litini cewa yana mai yin tir da datsika wannan farar hula, musamman ma mata da yara. Yana kuma ganin wannan ɗanyen aikin wata alama ce ta takura da kuma rashin ta yi ga ɓangaren na waɗanda suka aikata ɗin Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alkawalin sakarwa hukumar zaɓe kota ta gudanar da ayyukan ta ba tare da tsangwama ba. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin rantsar da sabon shugaban hukumar. Wakilin mu Umar Faruk Musa na ɗauke da cigaban rahoton.
A wurin taron, shugaba Muhammadu Buhari ya duba tarihin zaɓe a Najeriya da irin alkawuran da gwamnatinsa ta yi wa 'yan Najeriya kafin zaɓe, tare da la'akari da cewar za a baiwa hukumar zaɓe mai zaman kanta cikakken iko, sannan a tabbatar da an bi ƙa'ida da gaskiya da dokokin zaɓe, kuma a yaƙi cin hanci da rashawa a lokacin zaɓe domin tabbatarwa 'yan Najeriya cewa an kawo canjin da gwamnatin APC ta alƙawari za ta yi.
We promise non-interference in his activities and above all.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ce mun yi wa 'yan Najeriya alkawari cewar za mu baiwa hukumar zaɓe mai zaman kanta cikakken ikon gudanar da aikinta ba tare da sabaki ko tsangwama ba, wanda zai kai ga tabbatar da an yi zaɓe na lumana da gaskiya da adalci ba tare da wata matsala ba. Abinda ya ce har yanzu yana ƙara ba da wannan tabbacin.
I hereby pledge to keep that promise.
Babu shakka wannan jawabin ya burge Farfesa Muhammadu Yakubu, sabon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta.
A kwarai da gaske, to ai shine uwa uba, shine shugaban Najeriya, kuma ya gaya mana cewa ba zai katsa London cikin ayyukan da zamu yi ba. To babu wani tabbacin da muke so fiye da haka. In shugaban ƙasa ya ce ba zai sa baki ba cikin abin da zamu yi, kuma zamu ji tsoron sa wajen sa baki. Ba gudu ba ja da baya, bamu da abokan gaba, bamu da abokai. Yan ƙasar nan kowa namu ne. ‘Yan Najeriya kowa ya san irin gudunmawar da zai bayar. A yi zaɓe cikin lumana, kowa ya je zaɓe abin da yake so, duk jam'iyyar da yake so ya zaɓa, mu kuma zamu tabbatar cewa kuri'un da suka hada sun yi tasiri.
Farfesa Mahmud Yakubu ya kuma ƙara tabbatarwa ‘yan Najeriya cewa dukkan ayyukan da aka yi a baya wanda ya kai ga yin zaɓe mai kyau da inganci a Najeriya shine zai dasa daga nan ba tare da wani sauyi ba, illa dai ya ƙara ƙarfafa tsare-tsaren zaɓen da kuma haɓaka shi domin a ƙara nasarar da aka yi a baya.
Zaɓen da aka yi bana kowa a ƙasar nan ya sanya adalci da ciki da waje. To ba mu zo mu soke abin da aka yi ba wanda kowa ya yaba. Abin da za mu shine mu ƙara ƙarfin abin da aka yi, saboda haka muna so mu tabbatar mu 'yan Najeriya cewa kuri'an da aka kada akwati shine zai tasiri wajen zaɓuɓɓuka masu zuwa da kuma zaɓen wakilai a dukkan matakan iko a ƙasar nan.
Farfesa Mahmud Yakubu kenan, sabon shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya, a tattauna da muka yi da shi a Abuja bayan da aka kaddamar da hukumar yau a fadar gwamnati. Yanzu dai an sa ido a ga yadda za ta kaya a zaɓukan da ke gaban wannan hukuma a Kogi da kuma Bayelsa. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa ƙarfe 4 saura minti 20 ga na Sokoto da shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasanni yau za a ji cewa Najeriya ta yi abin da ba wata ƙasa duniya da ta taɓa yi a wasannin matasa na duniya ɗin.
Tarihi ya maimaita kansa a wannan karon ma.
To ko ya 'yan Najeriya suke ji da wannan gagarumin nasara?
Wallahi ogani yau sai dai farin ciki, har ruwa na zuba ƙasa yau nishas. Shi yasa yau farin ciki nake yi. Yau ha party ma na hada.
A yankin Niger Delta an ce ba a yi bacci ba. Su ma makwautan Najeriya kamar Niger za mu ji ta bakin su.
A nasara ta kowane nan dai Afirka ta kowar kowa ce, ba 'yan Niger kaɗai ba, duka Afirka gaba ɗaya.
Ko ya 'yan Mali suke ji da nasarar da Najeriya ta yi a kansu?
Ya sun ɗauki kuma, mu ma wata ranar sai mun ɗauka.
To wannan ba shi kaɗai ne nasarar da Najeriya ta yi ba na lashe kofin duniya, ta lashe wani kofin na daban na 'yan wasan dara ta Scrabble, ita ma ta duniyar. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadoma da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Mun ji dadi da kuka samu cakko shirin. To bari mu yi ta mahaukaci, a duk duniya ba wata ƙasa da ta yi abin da Najeriya ta yi, domin ita ce a hukumance da za a ce ƙasar da kawai ta samu lashe kofin matasa na duniya har sau biyar.
Wannan ne karo na biyu a tarihin gasar ta cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da ƙasashen Afirka biyu suka fafata a wasan ƙarshe bayan a shekarar 1993 sa'ad da Najeriya ta doke ƙasar Ghana ta kuma lashe kofin a ƙasar Japan. Tarihi ya maimaita kansa a wannan karon ma, sa'ad da 'yan Golden Eagles din na Najeriya suka doke ƙasar Mali da ci biyu da nema suka kuma ɗaga kofin na duniya. Karawa ce dai mai zafin gaske tsakanin zakarun nahiyar Afirka, wato Mali, da ta lashe kofin Afirka na matasan 'yan ƙasa da shekaru 17 'yan watanni da suka shige, da kuma zakarun duniya wato Najeriya, wacce ita ce ke riƙe da kofin na duniya na gasar, bayan kai hare-hare da dama ne dai da basu samar da zura ƙwallo ko ɗaya ba a rabin lokacin wasa na farko. Najeriya ta sami jefa ƙwallo a rabin lokacin wasan na biyu a minti na 56 ta hanyar ɗan wasan ta Victor Osimhen, kafin a minti na 59 kuma Funsho Bamboi ya ƙara zura ƙwallo ta biyu. Najeriya ta ƙarfafa tarihinta na ƙasar da ta fi kowace lashe kofin har sau biyar kenan, bayan da ta ɗaga kofin a gasar ta farko a ƙasar China a shekarar 1985 da Japan a shekarar 1993 da kuma shekara ta 2007 a ƙasar Korea da kuma shekara ta 2013 a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Haka kuma Najeriya ta kasance ƙasa ta biyu da ta taɓa lashe kofin gasar sau biyu jere da juna bayan ƙasar Brazil. Lamarin dai ya faranta ran 'yan Najeriya da dama da suka kwashe rabin dare suna kallon wasan a akwatunan talabijin.
Ni ne Suleiman Habibu. To mun ji daji kuma mun gode ma Allah, kuma yaran mu sun yi kokari, kuma ya kamata a ce irin su haka Najeriya ya rike su su zama guda har su yi graduating to under 21 to senior team ma. Akwai teams da yawa na Europe wanda suke neman yaran kamar haka.
Tunana Murita Abubakar. Gaskiya I'm very happy with the game. Saboda idan ka duba wasan sun tantance a ce gaskiya sun win din game din. Idan ka duba tun game din suka fara daga farko har zuwa wannan game din na ƙarshe.
Sunana Sa'idu Muhammad. Mun gode ma Allah da zan mu a defending champion. Allah ya taimaka mu hakare. Mu hukuma kare Cohen. Kowa ga wasan tun farko tun fara har an ka zo ga quarter final. Team din mu ga kowane sashi sun yi bajanta ƙarfi ga yaran. Ba su da kasala.
Sunana Abdurrahman Muhammad. Na wasa kam alhamdulillah. Gaskiya sun yi kokari.
Ya kake ganin wata kila irin wannan wata kila zai taimaka wurin haɓaka sha'anin wasanni a Najeriya?
To irin wannan gaskiya zai haɓaka wa harkar wasanni a Najeriya idan aka ɗebe son kai.
Kasar Belgium ce ta zo ta uku a gasar bayan da ta doke Mexico da ci 3-2 a wasan fitar da na uku. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To gaishe ka Murtala. To kamar da aka sa rai yan Najeriya da yawa sun kwana cikin farin ciki saboda wannan gagarumin nasarar da suka yi. Bari mu ji abin da wasu suke faɗa a birnin Badin.
Mutaru Alatice kaga wasan Najeriya da Mali.
Na kalli wasan.
Ya kaga wannan wasa?
Wasan tun fara da yanzu suka fara wasan da mun ce su yaran. In Allah ya yarda za su doki kofi. Kuma sun taimake Najeriya gaba daya, sun taimake talakawa. Mu masu kallon wasan ma mun ji daɗi don ba su bata rai mu ba.
Ana ka gani me yasa su yan Najeriya suka sami nasara?
Da mu je don a fari ba samu matsala komai ba su yaran. Don suna da niyya za su je kuma su dawo da kofi kuma sun yi niyya sun je kuma sun dawo kowa ya ji daɗi jiya.
Ina sunanka?
Oblu Shagon Dan Buga Kanoma Dutse.
To kai Oblu ga kowa cikin kayan Chelsea, me za ka ce a game da wasan Najeriya da Mali?
Wallahi ogani yau sai dai horin ciki har ruwa na zuba kasa wani sha saboda ga club din mu Morio da Azaz sun kashe mana club din Chelsea. Shi yasa yau da naji Najeriya kasa ta naga ina kishin wata kasa can ban ma san kasar ba amma yau kasa ta Najeriya ta ci. Shi yasa yau har ruwa na zuba kasa saboda horin ciki ga club dina Morio ya bata shi Azai ya bata club din shi yasa yau horin ciki nake yi yau ha party ma na hada.
To Blue yanzu zaka saki sa tufafi yanzu kana sa kayan Chelsea zaka saki karin kasa na Najeriya
ke wallahi oga yau a dan Najeriya ma nake so gobe in shigo.
Suna na Saidu.
Ya kaga doka kofin da yan wasan Najeriya suka yi?
Abin ya kayatar sosai. Abin yana da muhimmanci kuma dukkan wani mai kishin Najeriya ya ji dadin haka don dalili dai gaskiya sun nuna suna kishin kasa sannan kuma sun nuna abinda ya kai su shine za su je su yi shi suka yi.
Amma an dade ana wasa da yan Najeriya musamman wato manya da waya kuma suka yi ga cin kofin duniya amma sai ga su yaran sun ci kofi. Ana ka gani me yasa suka sami wannan nasara?
Abinda nake gani yana damun Super Eagle saboda ina ganin ba a duba cancanta a doko dan wasa daga kowane bangare na kasa shine yake kawo wannan sai dai ka ga wayan su ma ba a san su ba gamu da yan wasan da yake ya kamata a nemo su wanda yake duniya ta san su suna waje club size ma da su suke bugun gaban cewa su ne yan wasan su amma ba a neman su kuma suna son a neme su sai kawai kaga dan wasa dan Najeriya ne record ne duka ga shi an nuno muku in kuna kallo amma ba a neme shi ba yawa kasa ta aiki
ne Mallam Aliyu akan yale.
Ya kaga wasan da an kai Najeriya da Mali?
Ai Mallam Hassan in baka labari wannan wasan da aka yi gaskiya ta burge kowa da kowa saboda da muna samun matsala wajen zuwa kallo yan kallo ma su fata ba su kallo saboda yan Najeriya ba su aikata abin kwarai amma yanzu yanda suka taka rawa sosai kowa ya birge su kwarai gaskiya wallahi.
Wasu yan Najeriya mazauna jihar Oyo kenan ke murnar cin kofin matasa na Afirka da Najeriya ta yi a karawar su da kasar Mali. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaishe ka Hassan. To a yankin Niger Delta inda galibi rikici aka san wannan yanki da shi a wannan karo sun kwana ne suna murna.
Bisa wannan nasarar da Najeriya ta samu a kan kasar Mali, yan yankin Niger Delta da kuma yan kabilar Ibo da mazauna yankin sun kwashe daren jiya suna shagulgula. Kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
My name is Kingsley Shadrack. They really played well. Yes, Nigeria.
Wannan yana cewa ne sunana Mr. Kingsley. Yan wasan Najeriya sun yi wasa yadda ya kamata kuma ina taya su murna domin wannan abin farin ciki ne. Shi kuwa wannan yace.
My name is Jonathan. Yesterday match was so fantastic and we all happy because our
yana cewa ne sunana Jonathan. Wasan yayi dadi kuma muna murna saboda yaran Najeriya sun ci Mali ci 2-2. wanda hakan ya kai su ga nasara ba.
Sunana Gazali Lahan, to hakika wasan da aka gaza su a jiya ta yi armashi kware da suke dan yaran Najeriya sun nuna hazaka, sun nuna kuma su suka zo da wannan kohi.
Shi kuwa wannan a cikin halshen Ibo yace, yana cewa ne sunana Musa Ogochiku Obara, wasan da ƴan Najeriya ƴan kasar da shekaru 17 suka buga ya ƙayatar, muna murna sosai.
Sunana Alhaji Bellon Sharu Mai Kusa, jiya daga farkon ta har ƙarshe na kallace ta sosai, kuma naji daɗin cin da an kai. Ke sai dai abinda an matsala da kuka na game da hukumar wasanni ta Najeriya, ya kamata ta zagaya dan an ce team na ƙasa baki ɗaya, ya kamata a harawa tsada ƴan arewa da ƴan kudu, akasarin duk waɗanga ƴan ƙwallon matasa duk ƴan kudu na ni gani.
Wannan dai shine karo na biyar da ƙasar ta Najeriya ta dauki wannan kofi. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To san da yake Lamido, to bayan Najeriya kaɗai ba, su ma makwabtansu irin Niger wanda a fili suka bayyana goyon bayansu ga Najeriya lokacin da ake wannan ƙwallon jiya, suna cikin murna. Amma ba shi ba, ƴan Mali me suke cewa kan wannan ƙwallon?
To gaskiya na ji daɗi da kofin ya zo Afirka, muna jinjina musu ƙwarai da gaske.
To a matsayinku na ƴan Niger, kamar kuna ganin kamar nasara kuma ta ku ce ko?
A nasara ta kowane ne nan dai Afirka, ta kowa da kowa ce, ba ƴan Niger kaɗai ba, duka Afirka gaba ɗaya.
Sunana Salifu Musa.
To me zaka ce game da wannan nasara da Najeriya ta samu?
Gaskiya na yi murna ƙwarai da gaske da Najeriya ta ci wanga kofi na kofin duniya.
Musamman a matsayinka na ɗan Niger.
Na ɗan Niger, kuma saboda abun akwai Afirka, akwai sauran ƙasashe, amma kuma Allah ya taimaka ma Najeriya ta. Gaskiya Ibrahiman na yi murna ƙwarai da gaske.
Waɗansu ƴan Niger kenan waɗanda ke bayyana ra'ayoyinsu bayan nasarar da matasa ƴan Najeriya ƴan ƙasa da shekaru 17 suka samu a ƙasar Chile a kwamɓala ta ƙwallon ƙafa ta kofin duniya. Haka su ma bangaren ƴan ƙasar Mali da ke zaune a nan jamhuriyar Niger, ɗaya daga cikin su Sise na cewa duk da yake ƙasarsa ta sha kashi a wasan ƙarshe, amma dai ta taka rawar gani.
Kuma ni buƙatar na duka Afirka sun ɗauka, na Mali ne, na Najeriya ne, duka gudanar da Afirka ne, sai wanga Coupe du Monde ne, kuma kowa ya yi ƙoƙari. Ka san Najeriya ma ba ƙaramin ekipu ne ba, don ka Allah ya fata a jiya sun ɗauki Coupe, kuma mun gode wallahi, mu ma wata rana sai mun ɗauka. Wallahi wasan mu sabo me ka sani komi iyaka akwai mai gabanka. Jiya Allah ya ba Najeriya sa'a ya ci su. Zesuma da yawa suna ci Najeriya, Najeriya suna ci. Tisin lotske Najeriya ya yi organize Coupe d'Afrique des Juniors a Najeriya, Mali ne ya hidda su.
Haka shi ma wani mazaunin Niger ɗin Najeriya ya nuna farin cikinsa game da nasarar da Najeriya ta samu a kofin na duniya na matasa ƴan ƙasa da shekaru 17.
Sunana Rabiu Abdullahi, jihar Zamfara, magami mai tarko. Ina ma ƴan Najeriya murna da farin ciki da Allah ya ƙara zago mana wannan lokaci na ɗaukar kohin duniya wanda suka yi under 17. Dan Allah dan annabi manya na Najeriya, da Allah su ƙara mai da hankali gaida zamana yare sun yi su ƙoƙari, dan yare suna yawan kawo kohuka amma manya sun yi kwancensu. Da haka muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana. Mun gode mai, mun ƙara mun gode mai.
Haruna Mamman Baƙo, birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe kamar da Haruna, mun gode. To kamar da muka ce, wannan ba ita kaɗai ce nasara da Najeriya ta samu a ƙarshen makon nan ba na cin wani kofi na duniya. Yayin da ƴan Najeriya suke cin wancan kofi na matasa ƴan ƙasa ga shekaru 17 a ƙasar Australia, ƙasa mai nisa, wani ɗan Najeriya da ake kira Wellington Jigere yana cin shi ma yana abin tarihi, domin ya zama ba wai ɗan Najeriya ba, ɗan Afirka na farko da ya lashe gasar irin daren nan ta ƙwaƙwalwa da ake cewa Scrabble, kuma da harshen Turanci, inda ya goge wani bature ɗan ƙasar Ingila da ake cewa Lewis McKay da maki huɗu da babu a gasar da suka yi na wannan wasa ɗin a can ƙasar Australia ɗin. Shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira shi ya taya shi murna. A bayanin da ya bayar a shafinsa na Facebook, shi Mr. Jigiri ɗin ya ce a lokacin da yake wannan wasan yana jin kamar duk Afirka tana tare da shi. Ya ce kuma ya mamaki yadda ya samu wannan nasarar, ganin cewa a gajiye yake lokacin da yake wannan wasan, domin ya ce ya kai mako ɗaya bai yi bacci ba. To shi zakaran wannan wasan na dare, wato shi Jigiri ɗin dai an ba shi kyautar $10,000 na Amurka wanda zai dawo da shi gida, kuma kuɗin zai masa amfani, domin yanzu haka yayin da yake wannan wasa ɗin baya ma da aikin yi. Sai ya dawo Najeriya zai je ya nemi aikin yi. Juma abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan rana mai tarihi a musamman a wurin ƴan ƙwallon Najeriya. Saboda haka a madadin dukkan wakilan da kuka ji, wato Murtala Faruku Sanyina da Hassan Umar Tambuwal da Haruna Mamman daga Niger da kuma Lamido Sakwato daga yankin Niger Delta Najeriya, ni ne Ali Mustafa Sakwato a Washington DC.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tabbas wannan haka yake. Kamar yadda yawan jama'a ke karuwa, haka ma buƙatar makamashi ke karuwa. Kuma kamar yadda lalle ne yadda ake samar da makamashin, duk inda zai yiwu, dole ne a samar da shi ta hanyar da ta dace. A yanzu haka, yawan adadin jama'ar da ke duniyan nan ya kai kusan biliyan 7.3. A cikin waɗannan jama'ar kuwa, akwai miliyoyin da ba su samun isasshiyar wutar lantarki. Kuma kusan mutane biliyan guda ba su da wata hanyar samun wutar lantarkin. Don haka, hasashen cewar yawan adadin jama'ar da ke duniyan nan zai karu zuwa biliyan 9 a shekarar 2050 domin samawa jama'a biliyan 3 da za su karu makamashi, dole ne a ƙara haɓaka ƙarfin makamashin da ake samarwa aƙalla kashi 80 cikin 100. Kamar da sakatariya ƙarƙashin hukumar tattalin arziki da makamashi da mahalli Catherine Novelli ta faɗa, kwana-kwanan nan a cikin shekaru 15 masu zuwa kacal, ana kyautata zaton duniya za ta samar da ƙarin ƙarfin wutar lantarki sama da gigawatt 2,500, kuma wannan yayi kusan yawan ƙarfin wutar da duniya ke samarwa a yanzu. Kuma a lokaci guda, akwai buƙatar rage yawan hayaƙin da ababen hawa ke fitarwa domin magance ɗumamar yanayi. Ɗaya daga cikin fasahohin samar da makamashi masu nagarta ita ce yadda ake rarraba makamashin a inda ake buƙatarsa, kuma ya haɗa da amfani da janareto da kuma samar da shi ta hanyar amfani da hasken rana, a cewar Sakatariya Novelli. Kuma saboda fasahar amfani da hasken rana domin samar da makamashi da ba ta fitar da hayaƙi, za ta fi sauƙin samar da makamashin fiye da fasahar da ke amfani da man fetur. Ta ce mafi yawanci za samar da su ne ta sabuwar hanyar samar da makamashin. Kwana-kwanan nan, Amurka ta jajirce domin samar da makamashin da zai amfani sama da mutane miliyan 500 a shekarar 2020. Wannan ya haɗa da samar da bashin kuɗi dala Amurka miliyan 75 daga shirin samar da makamashi a Afirka na hukumar kula da ƙasashe masu tasowa USAID domin zuba jarin samar da sabuwar hanyar samar da makamashi a yankin Sahara a nahiyar Afirka. Da samar da rancen dala miliyan 20 daga masana'antu masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa domin goyon bayan samar da makamashi ta amfani da hasken rana a Kenya da Najeriya. Da dala miliyan 46 daga hukumar ba da agaji ta Millennium Challenge Corporation domin samar da makamashi ba ta hanyar amfani da man fetur ba a Benin. Idan kuma ta ɓangaren makamashi, ƙudurin Amurka shi ne domin tabbatar da damar samun makamashi a sauƙaƙe ta hanyar da ta kamata domin kowa da kowa a shekara ta 2030. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, da wannan kuma muka kawo ga taƙaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun gana yau Litini a birnin Washington a kokarin su na neman mafita game da abinda shugaban Amurka ya kira sukurkucewar harkokin tsaro a Gabas ta Tsakiya. Kwatsam shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tsige shugaban hukumar yaƙi da almundahana EFCC Ibrahim Lamurde ya maye gurbinsa da mataimakin ƴan sanda Mustapha Magu saboda ya ci gaba da yaƙi da almundahanar. Wani ɗan sandan Jordan ya bindige wasu Amurkawa biyu da wani ɗan Afirka ta Kudu da wani ɗan asalin ƙasar ta Jordan har lahira a wani wurin koyar da aikin ‘yan sanda wanda ke bayan garin Amman babban birnin ƙasar kafin jami'an tsaron wajen su bindige shi.
To, a gaishe ka masu saurare, nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sakwato. Yanzu a madadin kowa da kowa, alheri ke muku fata, alheri ku kwana lafiya, mu ko mu ƙarasa wani lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.